Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkanku sake saurare da ku a shirin mu na hantsi. Yau ranar Lahadi 14 ga watan Janairun shekara 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Gwamnan jihar Hawaii ta Amurka David Ige ya ce ba za su lamunta da irin kuskuren nan da aka yi na yin gargadin cewa makami mai linzami na nan tafi zuwa Hawaii ba. Da yammacin jiya Asabar Ige ya faɗa manema labarai cewa yayi takaitin al'amarin kuma ransa ya baci. Ya ci gaba da cewa yau rana ce da ba za mu ta'amantawa da ita ba. Rana ce da aka gaya wa al'ummarmu abin da suka fi jin tsoro a duniya na dab da faruwa. Manema labarai sun yi ta maimaita tambayar ta yaya aka yi irin wannan kuskure ya faru. Gwamnan ya ce gwamnatin suna yin duk abin da ya kamata don tabbatar da hakan bai sake faruwa ba nan gaba. ‘Yan Hawaye sun nuna firgita lokacin da aka gargaɗe su da safiyar jiya Asabar ta gidajen talabijin da rediyo da saƙonnin imel da kuma wayoyinsu. Jim kaɗan bayan ƙarfe 8 na safe a wannan yankin, al’ummomin jihar suka samu saƙon da ke cewa makami mai linzami yana kan hanyarsa zuwa Hawaii. A nemi mafaka cikin gaggawa, wannan ba gargaɗin gwaji ba ne. Farar hula akalla ɗaya ya rasa ransa, kuma jami'an 'yan sanda da yawa sun raunata a wani hari da ake zargin 'yan ƙungiyar Al-Shabab sun kaiwa wani jerin gwanon motoci a gabashin Kenya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Mwende Njoka ya ce harin ya faru ne jiya Asabar a lokacin da jerin gwanon manyan motoci da 'yan sanda ke baiwa kariya ke tafiya daga yankin Lamu akan gabar arewacin Kenya da ke kusa da Somalia. Njoka ya ce wasu gungun mutane da ake zargin mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ne suka kai harin wanda ya lalata motocin 'yan sanda biyu. Shugaban 'yan sandan yankin Larry King ya ce maharin sun harba roka ne akan motocin 'yan sandan inda motocin suka kama da wuta. Mayakan Al-Shabab sun sha kai harahar a yankin da aka kai harin a shekarun baya-bayan nan. Al-Shabab na da alaka da Al-Qaida, ƙungiyar da Osama bin Laden ya kafa a shekarar 1998. Gwamnatin Kenya ta yi ƙoƙarin dakatar da hare-haren da 'yan ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa waɗanda suka ce suna ramo gayya ne bayan da Kenya ta aika da sojojinta zuwa Somalia a shekarar 2011 a wani ɓangare na sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da sauran 'yan ƙasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da kalaman rashin mutunci da ake zargin shugaban ƙasa Donald Trump da furtawa lokacin da yake nuna damuwarsa ga 'yan ƙasar Haiti da kuma 'yanci ranar da ƙasashen Afirka. Ranar Alhamis ne shugaba Donald Trump ya bayi wa 'yan majalisa mamaki lokacin da suke tattaunawa kan shige da fice a fadar White House. Me yasa ake barin dukkanin mutanen da suka fito daga wulaƙantattun ƙasashe su shigo nan? Trump ya tambaya a cewar rahotanni masu yawa waɗanda aka tabbatar da mutanen da suka halarci tattaunawar. Kashi 95 na mutanen Haiti baƙaƙen fata ne, haka kuma yawancin mutanen Afirka. Trump ya ce ya kamata ya Amurka ta bar mutane su shigo daga ƙasashe irin su Norway, waɗanda ya bayyana da cewar mafiya yawan su farar fata ne. Trump ya yi amfani da kafar Twitter ranar Juma'a wajen musanta yin amfani da irin wannan kalamai da ake ɗauka kamar cimfuskacin fuska. Ya ce ya yi amfani da kalamai masu nauyi, amma bai yi amfani da lafazin da ake zarginsa da yi ba. Ƙasar Tunisia ta yi shirin ƙara tallafin da take baiwa marasa ƙarfi har na dala miliyan 70.3 bayan kwashe kusan mako guda ana zanga-zanga kan matakin tsuke bakin aljihun gwamnati a cewar jami'ai a jiya Asabar. wannan zai shafi iyalai kusan 250 a cewar Muhammad Trabelsi ministan kyautar rayuwar jama'a ya ƙara da cewa zai taimaki masu ƙaramin ƙarfi da masu tsaka-tsakin wadata an shirye shugaban ƙasa Beji Esebzi zai ziyarci gundumar Etad Ham inda masu ƙaramin ƙarfi suka fi yawa a babban birnin ƙasar wadda ta shafa ma da zanga-zanga Daga ƙarshe Koriya ta Kudu ta bayar da shawarar hada kungiyar 'yan wasan haki na mata daga Koriyoyin biyu domin karawa a gasar wasan Olympic da za a yi a wata mai zuwa wanda hakan na iya kawo wani babban ci gaba ga hulɗa ƙasashen biyu. An kawo wannan shawara ne ranar Talata lokacin da wakilan ƙasashen biyu suka tattauna a ƙauyen Fomjob kuma wakilin Koriya ta Arewa ya tabbatar da wannan magana.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a mazaronmu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Muna kuma farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin nan na farko a wannan sabuwar shekara ta miladiyya shekara ta 2018. Matsalar rashin ci gaba bai tsaya ga kasashen musulmi ba kadai musamman a nahiyar Afirka. Amma watakila abin da zai sa a fi alakanta musulmi da rashin ci gaba a yanzu ba zai rasa nasaba da koma baya bidar ilmin zamani ko ma mu ce kai tsaye kiyayya ga ilmin zamani. Duk da cewa masana suna danganta ilmin zamani da samo asali daga irin harsashi da binciken da malaman addinin Islama suka aza. Amma matsalar tun watakil ana faɗin ta a cikin zuciya ko ana faɗa ana kashe murya abin ya kaiwa wani dattijo a ƙasar Masar Hawiya har ma yace
ilmukum wa ma'rifatukum ya muslimin al-yawm al-muslim ya'ishu fi 'asrin min rasu ila rijlu al-kullu min sun'i ghayrihi hadha
Ina iliminku da fasaharku ya ku musulmi a wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu wasu ne suka kera su wannan dattijo sai kube hularsa dake daure da rawani yace wannan an kera shi ne a New Zealand ya kube tabarau dake idon sa yace wannan an kera shi ne a kasar Australia inda ya nuna karamin bututun magana dake liƙi a jikin rigarsa yace wannan an kera shi ne a Amurka wannan agogo kuwa an kera shi ne a Switzerland takalma na kuwa an kera su ne a Italia yajin suturan nan tawa an kera shi ne a Burtaniya
la namliku shay'an fi hayatina ya ikhwani li tarfa'u aydiyakum fi salat wa tqulu allahumma ansur al-islam wal muslimin yansurukum ala man
Ya ƴan uwana, in ji wannan dattijo ba ma mallakar komai a rayuwarmu a wannan zamanin. Me yasa kuke daga hannu ku roki Allah ya saukar da nasara ga musulunci da musulmi? Nasara akan me? Nasara akan me? In ji wannan dattijo da ya ƙara daga murya. Ya za a yi ku samu nasara? Allah ya faɗi munanan lamura da kan faru sakamakon rashin sani ko jahilci.
Kathirin bilbiya min al-muslimina la yaqra'una wa la yaktubun. Ma fi jami'a fil 'alam na'tazu bi annaha jami'a tukhrij al-'uqul wal itarat allati tusayyir ad-dunya. Nahnu ma la naqra'u.
Kashi 30 daga cikin 100 na musulmi ba su iya karatu da rubutu ba. Dattijan nan da ra'ayi irin wannan inda yake cewa bamu da jami'a ko daya da zamu yi alfahari da ita kasashen mu na musulmi wacce ta samar da mutanen da kan tallafa wajen ci gaban duniya mu al'umma ce da ba ta son karatu ko rubutu yanzu ɗaya ne ga watan miladiya shin waye ne a bara zai ce ya karance wani littafi daga bango zuwa bango ba ma son karatu ba ma son ya matan mu da yayan mu ma su yi karatu
al-arab yaqra 0.79 kitaban fi sana 3-4 kitab والياباني يقرا 80 كتابا في السنه
بالعربي يكن كرنت 1 بيس 4 ne na littafi a shekara wato rubu'in littafi in Japan kan karanta littafai 80 a shekaru biyu ta ya zamu iya zama tamkar Japanawa ta ya zamu iya zama tamkar Amurkawa wadanda suka fahimci muhimmancin karatu da tsara rayuwar su
allazi ta'allama an yaqra wa ta'allama an yukhattat wa ta'allama an
amma mu muna rayuwa ne cikin rudu da zulumi
nahnu na'ishu bil ashwa'iyya umma ta'ish bil awaqif
watakin rudu da dattijon yake magana ya hada har da wannan
shi yasa manzon Allah yace yaro karami tun daga shekara 7 a fara koya musu sallah in suka kai 10 a bulale su umma za su yi ba to lokacin da ya kai shekara 7 din nan zuciyan kaman koran karfe ne duk abin da aka faɗa yana rikewa yanda ka san magnetron haka yake to shi yasa Bature ya cire wayo yayi primary sai a tura wa lafiyar zuciyar nan tunanin Bature tun a garamin sa sai mamaye masa zuciya ya kai shekarar sa bakwai aka sashi in yayin shekara 6 a primary 6 shikenan yanzu dab da balaga wannan shine wayan da akai ina fatan gane da kan ma ai 7 ne primary 7 ne daga baya ne aka mayar da shi 6 lokacin in ka karanta primary 6 to 7 kana turanci tar na dadin duk wanda yayi ya sani ina fatan gane wannan ba akwai wani wakan da ma ake koya wa yara ba class 1 dollar class 2 dollar class 3 dollar class 4 sun yi kusa class 5 dbc class 6 baturai haka ko cbc haka haka ake koya an samu kakanmu suka yi kuka aka cire mu
Babu inda wannan koma baya fito fili kamar a kasar Hausa da ya hada har da kasashe makwabtan Najeriya ciki har da Jamhuriyar Niger. Wannan matsala ana ganin ta ta fuskar almajiranci. Ga rahoto da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aika mana kan sarsala da matsalar almajiranci tsakanin al'ummar musulmi a yau.
Muryar wasu almajirai kenan da suka zo karatun almajiranci a Katsina waɗanda ba su da takamaimai masu ciyar da su, shayar da su ko kuma yi masa tufafi. Alƙaluma daga ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya sun nuna cewa akwai jumlar almajirai sama da miliyan 10 a arewacin ƙasar a birane da ƙauyuka. Ita dai kalmar almajiranci an samo ta ne daga kalmar larabci ta almuhajjir wato matafi domin samo ilimin addini. Dr. Ahmad Khalid malami ne a Jami'ar Al-Qalam dake Katsina yayi bayani akan yadda harkar almajiranci ta fito
wannan makarantu da aka yi sakon bisale sai gangaro aka zo aka bude Tumbuktu aka bude garin Jini har ya shigo zuwa Niger yadda Sheikh Usman bin Fodio da kansa yayi wannan harkar almajirancin ya karatu gurin Sheikh Jibril zamu ga cewa duka tafiyar da suke ba da la tarihi yace son ya bara kuma asasin ita kanta wannan daura tura yaro ije bara musamman mutanen musun saba su tura yaran su yawanci zuwa gabashin kasa shine kamar Maiduguri to zamu ga cewa ai asali a lokacin Sheikh Al-Kanami yazo ya fara koyar da su karatun Al-Qur'ani da warshu da shawara su aka fara tafiya zamu ga tsarin an yi shi ne saboda lokacin malaman basu wadata ba to malaman su zo suka wadata suka watsu guri daban-daban mutanen su suka ci gaba da rike wannan habit na tura yaro ne sannan kuma gudurin ma sai aka dena bashi an samu matsala a tafiyar malam Bahaushe fahimtar su da abin da ake tafi almajirancin sai ta canja zuwa wata hanya ta babai guja yaran shi addini mun riga mun sani annaba da yawa sun yi tafiye-tafiye irin wannan su je su zauna guri kaza amma zaka ga gungun da suka tafi nema din suna tafiya ne tare da guzurin su da zamto su yasu suna da abin da za su ci da abin da za su sha babban abin da zaka mamaki shine baka samu wani gari daga cikin garuruwan kasashen Hausa sai akwai malami wanda yake koyarwa to kamata yayi wa mutane sai su dinga tura yaran su zuwa nan gurin to amma dan kasance abin akwai son zuciya ciki ana tattara yaran ne ba dan ku bane a guje daga cikin masuliya wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ba ɗayan mu masu kiwo ne kuma za ta mai wa
shi ma Dr. Muhammad Ali yayi tsokaci kamar haka
wanda ya samu ya tara mata garin tara matan nan sai ka gane sun fi mai yawa ga nan ka tara yara baka da hanyar ci da su daga nan tunani bari in raba su da gida na ya faru bari in bashe su bari in raba su da gida wani ma yana kaiwa yaran sa ga malaman ma daga ranan da ya meka wannan yaro ba sa ka ganin sa kuma ba dan haram bane Allah din shi ne amma ku kan me zan bashi sai raba da wani
malam Uwaisu Iliyasu na Jami'ar Umar Musa Ado dake Katsina ya ce zamani ya wuce irin karatun allo irin na kasar Hausa wanda a halin yanzu baya harfar da da mai ido kamar lokutan baya
da akwai yan kaidoji amma yanzu haka na abubuwan karazube babu shakka wasu jahohi sun dan yi kokari sun yi dokoki wanda suka shahi ainihin tahi almajirai almajirai ne zaka tafi da shi to amma daga baya aka sai suka watsar da wannan ya sanya abun gashi nan karazube
a tattauna da nayi da wasu iyaye sun kira ga sauran iyaye da su rinka sassautawa yara domin akwai makarantun islamiya a birane har ma da ƙauyuka
bayyana rahman rahma a sauƙaƙa wa yara a sauƙaƙa kai inda zaka kai yaranka ka san ba za ka ba da komai ba yaro ne sun ci bula sun ci wannan ki je gida ina inna uwata kaza kaza menene a ƙarshe yaro ya tashi da inda ya kamata ya roƙa bani da inda bai kamata ya roƙa bani ya je ya ci musu abinci inda ya kamata ya zanna da inda bai kamata ba ya zanna a ce ai karatu yake to inda Qur'ani yazo mana ba yin haka inda Qur'ani yazo wa duniya baki ɗaya ba kasar Hausa ko Yarbawa ko Najeriya ba daga Makka ne da wuya ka ganin balar mutane na bara
yaron da ya kamata ya misali yazo ya samu shekara 5 zuwa 10 ya karanta Al-Qur'ani har ya harce shi yanzu cikin shekara 20 ma ba zai iya ba saboda matsaloli sun riga sun mai yawa shin da karatun zai ji ko ku da rayuwar cikin birni da aka turo shi wata zai ji ko ku da fitintunu na mallam saboda su suke jura masa ka ta da almaji zai iya sawo 10 a rana so kaga wannan abun ya jefar da karatun kawai ya tunkari wani abu na neman kuɗi domin biyan buƙatar wani
Zaharuddin Salifin Tuwa sashen Hausa na murai Amerika daga Katsina a Najeriya
Masana suna ƙara jin hankalin iyaye kan rashin fa'idar tura ƴaƴansu wasu wurare alhali a tsarin ilimin zamanin nan akwai wuri domin karatun addini zuwa kowane mataki ko matsayi ga rahoton da Sani Shu'aibu Malfashi ya aika mana daga Kaduna
a dangane da batuna almajirci da iyaye kan gwammace su tura yaransu ya zuwa wani wuri musamman inda muke ce magabar shi ya sanya na same ƙwararren Shehin Malami Professor Garba wanda shine Director General na hukumar NTA wato mai horar da malamai ta ƙasa dake nan Kaduna Maji shin yaya yake kallon wannan harka ta almajirci da kuma yadda iyaye za su fahimci abubuwan dake nan da kuma falalar dake tafi da agwama harka ilimi din ya zama an samu na addini an kuma samu na nasara
saboda haka shi kuma ilimi din yadda ka neme shi zai taimaka maka wajen sha'anin addini da rayuwa wajen sha'anin sana'a da kuma zamantakewa baki daya saboda haka shi sha'anin almajiranci da neman ilimi abu ne gaskiya mai wahalar fahimta domin ya kamata a ce mutane sun fahimci musamman a zamani na yanzu matsalar da take da tattare da mutum ya dauki ɗansa ya tura shi wani ƙasa ko wani waje idan neman ilimi bai san cin sa ba bai san shan sa ba bai san suturar sa ba bai san wajen kwanan sa ba kaga wannan a zamanin nan ne tabbata ya nuna akwai hatsari a ciki ta haka sai kaga mutane sun rasa ƴaƴan nasu ba gaba daya ko kuma sun je sun dawo din ba a samu ilimin addinin ba kuma duk yaran da suke tafiya sai dai a koya musu karatu shi ba karatun Qur'ani ba mu tsarin sanin sallah da ka'idojinta ko yadda za a zauna tare da jama'a baki daya da kuma sauran ka'idojin addinin musulunci amma yanzu yadda kake ganin yaran mu suna tafiya a bakin titi da guraren da bai kamata ba ake ganin su kuma duk hanaye wanda bai kamata ba za ka ga suna dau ba
su harkar bata gari din nan da muke da su masu fakiya ko da suna addini ko kuma masu fakewa su shiga wasu miyagun ayyuka a jikin kasuwanni da shauransu wasu daga ciki za ka ga cewa asalin abin da ya fito da su karatun almajirci daga nan kuma suka bige da irin wannan da shin a bangaren ku na kaman cibiyaka kila zai amfani masu sauraro su sani in akwai abubuwa da kuke koyarwa na horar da malamai dangane da koyar da addini na cikin makarantu
mu duk abubuwan da muke koyarwa akwai bangaren addini akwai bangaren addinin musulunci akwai bangaren addinin kirista saboda haka ko a NCE wanda muke yi na babbar takardar shaida koyarwa wanda ita ce gwamnati ta yarda da ita ko kuma a cikin course da muke yi na sha'anin ba da ilimi na digiri to duka akwai waɗannan nau'i na addinin musulunci da na addinin kirista wanda musulmi za su ɗauki na addinin musulunci kirista za su ɗauki na addinin kirista su zama sun kware a kai domin koyarwa a makarantunmu saboda haka waɗannan tsari kuma na koyarwa suna nan har a makarantun primary da kuma makarantun secondary har zuwa jami'a haka
kaman waɗanne darussa ke nan kuke horar da su masu neman ilimi da ya shafi addini
akwai islamic studies da ake kira
na'am
wanda za ka koyi sha'anin addinin musulunci a cikin islamic studies din nan akwai sha'anin karatun alqur'ani da tajwidi akwai sha'anin koyon sallah akwai sha'anin koyon abubuwan ilimi na fiqhu sha'anin doka da tsari da sauransu wanda haka kaga indai mutum addinin yake so yayi ai wannan kadai ya ishe shi saboda haka babu dalilin da mutum zai hana ɗansa ya samu wannan kuma har ma in ka kware kai gaba zaka iya daukan wani bangare guda ɗaya a cikin wayannan kai ma ka zama mashahuri a cikin.
Shin waɗanne irin kira zaka yi ga iyaye na karkara musamman waɗanda su suka gwammace su hana yaran su samun wannan ilimi na zamani alhali kuwa ana hada da addinin musulunci tsantsan shi?
To gaskiya kiran da za a yi shine ya kamata mutane iyaye su yi karatun talibu inji Bahaushe. Dole mutum ya yi la'akari da na farko ma dai tukun rayuwar yara. Domin yadda suke yawo a titin nan yadda ake al'amura a yanzu sace mutane da sauransu to babu garanti ma cewa yaro zai je ya dawo a raye. Saboda haka ko a ina ga rayuwar yaro tana da muhimmanci a gurin iyaye. Na biyu yadda waɗannan makarantun suke tafiya kamar yadda na gaya maka ba lalle bane mutum ya koyi yadda zai yi addini. Shi kuma addinin musulunci dan ka iya karatun Qur'ani baka iya yadda za ka yi sallah da sauran zamantakewa ba ai kaga akwai matsala a ciki. Saboda haka ni shawara ta shi ne tunda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi sun fahimci wannan yanzu suna kafa makarantun rangaya na Islam da sauran wanda a ciki za a koya maka karatun Qur'ani, za a koya maka fiqhu, za a koya maka sauran bangare na addini, sannan kuma za a koya maka boko kamar lissafi, kamar turanci, kamar ilimin zamantakewa da sauransu. Wanda irin wannan za ka yi karatu har ka gama kamar kowane ɗan makaranta ka tafi jami'a. Saboda haka ina ba wa shawara ga iyaye ya kamata su fara amincewa da waɗannan makarantu na gwamnati domin abin da ake faɗa zancen cewa wai addini ya hana boko wane ne duk wani yanzu nake ga ya zama tarihi.
Sunshine Malfashi, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Sai ta yiwu muna iya cewa ga ƴar shaidar cewa a tsarin ilimin zamanin ya hada har da na addini kamar yadda za ku cikin wannan rahoton da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo.
Primary 2. What subjects are you studying?
English and mathematics. Basic science, Lughatul Arabiya, Hausa language, computer study.
Wannan sauti ne yara ne, daliban makarantar firamarin almajirai dake garin Jalingo. Duk da alamun fa'ida dake tattare da tsarin makarantun firamarin almajiran, zai yi wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu muddin wasu iyaye basu daina dasawa ƴaƴansu ra'ayin kyamar ilimin boko ba. Alamun wannan kuwa ya biyo bayan saduwa ne da nayi da wasu yara almajirai dake bara a garin Jalingo.
A kai fa ya sunanka?
Usman.
Daga ina kake?
Bauchi.
Kai makarantan primary?
Kai.
A can Bauchi akwai Islamiya ai ko?
Yes.
To ya baka shiga ba? Kai fa za ka yi makarantan primary? Ya sunanka?
Abdulrahman.
Daga ina kake kace?
Iware.
Daga Iware. Akwai Islamiya Iware? To ya baka shiga ba?
An kawo ni makarantar Allo
ne. Me ya fito da ku yanzu?
Maran mata.
Ah, ba ku karya bane can?
Eh, mun karya.
Kun karya? To me za ka yi da masa tun da ka riga ka karya? Eh, bai karya ba ko? Eh, kun karya duka kafin ku fito?
Koda yake mafi yawan wa'annan yara sun baro iyayensu ne daga jihohi kamar su Bauchi, Gombe, Kano da kuma sauran jihohin Arewa. Akwai wasu su daga nan jihar Taraba.
Kana daga ina Gaddafi?
Shugaban makarantar firamare ta almajirai da ke Jalingo, Bakari Also, ya ce al'amarin yana rabi ne da rabi. Don a faɗinsa akwai iyaye da kuma wasu malaman tsangayya wadda ke ɗarɗar da wannan sabon shiri na ilmantar da yara almajirai. Daga wani gefen kuwa akwai waɗanda suka fara fahimta kuma suna sha'awar ganin ƴaƴansu sun shiga wannan sabon shiri.
Ana rena daga farko, misali ana nuna kamar anan ainihin boko zalla ake yi. To malamai da kansu yanzu suka fara ganewa akan cewa ba haka ba, don anan gabaki daya yaran da suke zuwa anan su yi boko su hada da Allah. Anan ina ga maka maso uku ne ake yin da safe da rana da dare gabaki daya ana zaune ayi Allah sosai. Da malamai suka gane yanzu nan yaran da suke nan da yaran da suke a ƙarƙashin su yaran gabaki daya wanda suke nan sun fi wadancan.
A kasarin almajiran tsangayya dake jihar Taraba suna daga kananan hukumomin Gasol, Ardokola da kuma Baline. Kuma jihar na da makarantun almajirai guda biyu, wadda tuni yanzu ɗaya dake garin mutum biyu ta kai ga daukar ɗaliban sakandare. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Koda a cikin masu kare tsarin ilmin tsangaya sun lura da cewa akwai matsala ainun da yake buƙatar gyara sosai. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad kan haka.
Bukatar da ita ce yadda za a kawo tallafi daga bangaren gwamnati, al'umma da kuma iyaye a tsarin gudanar da irin waɗannan makarantu a maimakon yanzu da ake barin komai hannun alramomi, abinda ke sa almajiran waɗannan makarantu ke bara domin kulawa da kansu. Sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan nauyin da ake ganin an bar su hannuwan alramomi ko kuma malaman makarantun na allo. Sheikh Tahir Usman Bauchi, fitaccen malamin addinin Islama a Najeriya, yana ganin ɗawainiyar gudanar da karatun tsangaya yana kan al'ummar musulmi.
Su iyaye ai su riga sun taimaka tun da suka miga yara hannun malamai don saboda su raba su da halin biri, su raba su da halin kare, su raba su halin jaki, malamai ne suka yi raba mutum da waɗannan hali.
Amma Sheikh, baka ganin ya kamata ta fannin abinci da sutura da sauran makamantansu an bar komai wa malami? Shi kuma ba wani abu yake samu ba?
Shi malam ai ba shi da aka bar masa shi ai ba shi ne zai ciyar da shi ko ya ba shi tufa? A gayya na musulmi su ne za su ciyar da wannan shi. Wancan uban yara yana da su guda 20, ya miƙo uku makaranta, yana fama da sauran waɗannan.
Amma kuma in ji cewa wani malamin addinin musulunci a Bauchi, Dr. Zubairu Madaki, neman ilimi a addinin musulunci yana buƙatar tanadi.
Sai da zai samu daman zuwa ɗaukan wannan ilimi ya zo ya sake maimaitawa ba tare da ya tagayyar ba, ba tare da ya wulakanta ba, ba tare da ya shiga cikin wani hali wanda yake mutane idan suka gani za su ji kyamansa. Duk uban da zai ɗauki yaronsa ya kai shi wajen haddan Alkur'ani ko kuma ya kai shi wata makaranta, to ya kokari ya yi masa kyakkyawan tanadi na ainihin abinci da tufafi, ko kuma ya biya kuɗin da malamin ya yanka wanda za a rinka biya duk ƙarshen wata domin tattalin ainihin jin daɗin wannan yaro don ya samu haddan Alkur'ani yadda ya dace.
To shin wasu matsaloli ne makarantun allon da kuma almajiran ke fuskanta? Domin saninsu, na ziyarci makarantar allo ko kuma ta tsangaya. Amma kuma ganin yadda wannan tsarin ya kasa dakile yawon bara da almajirai ke yi a kan tituna, hakan ya sa Farfesa Salisu Shehu, masani kan ilimin addinin musulunci da zamantakewa a Najeriya, ya ce ya zama dole kan al'umma sake nazarin irin gudunmawarsu ga makarantun tsangaya idan aka kwatanta da na boko.
In misali a makarantun boko an yi bayanin an kafa BTA ta yadda za a jawo al'umma su taimaka, to kaga anan in PTA ba za ta yiwu ba, za mu iya sanin yadda za a yi a cikin unguwa ko ta hanyar masallatai na unguwa, domin za ka ga makaranta kusa da masallaci, ko ta hanyar masallatai na unguwa a kafa kwamitoci da za su rinka tallafa wa waɗannan makarantu. Wannan wata hanya ce ta taimakon waɗannan makarantu da cetonsu.
Abdul Wahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu aro kamun mai sallama da ku, akwai buƙatar al'ummar musulmi musamman a ƙasashen Hausa su farga. Masana suna kashedin cewa ko mahukunta da al'umma baki ɗaya su tashi tsaye su magance matsalar almajiranci, ko kuma su shirya sayan makamai domin tunkarar Boko Haram mai zuba, wadda labudda suna gargaɗin illarta sai ta ninka wacce ake fama da ita a halin yanzu. Saboda yaran da ke gararan ba kan tituna ba sa karatun zamani balle na addini, babu sana'a ko wani iri. Ƙarshenta, duk mai miƙa musu naira 5,000 da wankin kai a shirye suke su ba da kan. Masu aro da wannan rahoton muka zo ga ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. A nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.